sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da dan mutan gumar Sarfila Hashim da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 12 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga sarfilin da kanin labarai.
To, Hawwa ji Alhamis, babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron ƙarar zargin kisan kiyashi da Afirka ta Kudu ta shigar kan Isra'ila. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin ƙasar Yemen. Har kuma za a ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗin cewa miliyoyin mutane na fuskantar barazanar rasa rayukansu saboda taimakon jin ƙai na ceton rai baya kaiwa gare su.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya, za ku ji cewa a yau ne ake sa ran kotun kolin ƙasar za ta kawo ƙarshen zaman jiran makomar kujerar gwamnan jihar Kano, wadda jam'iyyun APC da na NNPP suka kwashe watanni suna taƙaddama a kai.
Duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake na sakamako, idan har wanda ake so aka bawa, to ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya taya shi. Idan kuma wanda baka so ne, ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sharrin da yake tattare da shi, Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri.
Muna kuma tafi da tattaunawa da wani ma'abuci ilimi a Najeriya da ke ganin cewa mutum da ya ba a samu daidaito bisa adalci na rabon arzikin ƙasa ba tsakanin kowane ɓangare na jama'a. To, da kamar wuya Najeriya ta iya magance matsalar tsaro da ta zama mata alakakai.
Rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya. Ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa don Najeriya. Sannan waɗannan abubuwan ruwan sha abu.
Sai biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Laul Ikare zai gabatar. Amma fa sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Alhamis, babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron ƙarar zargin kisan kiyashi da Afirka ta Kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da ba su amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne ƙungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu ta ƙaddamar da hujjarsu gaban kwamitin alƙalai cewa abin da Isra'ila ta yi ya zama salon kisan ƙare dangi. Suna neman a dakatar da yaƙin Isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ƙaddamar da wani mummunan hari ranar 7 ga watan Oktoba kan fararen hudun Isra'ila, wanda ya kashe mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa 240. Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau Juma'a, kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar. A ɗaya ɓangaren kuma, a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedkwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi, ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna baƙin cikin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ya ce har-haren na ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula. Gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yankin ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan 2.3 a Gaza, tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin ƙai, wani nau'i na hukuncin gama gari wanda laifi ne na yaƙi. Rundunar sojin Isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan 1 a Gaza da su fice daga gidajensu, tare da jefin babban mai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai inda suka kashe dubban fararen hula. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin ƙasar Yemen a matsayin ramuwar gaya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Mariya da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da yake magana kan yanayin a sake sunansa saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba, ya ce sojojin Amurka da na Burtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a jihar Alhamis, waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama zuwa wuraren ajiyar jirage marasa matuƙi. Jami'an tsaron ya ce har-harin da Amurka da Burtaniya suka kai sun kai ne da taimakon Australia da Canada da New Zealand da Bahrain. An harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ƙarƙashin ruwa.
An jima kadansar fili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu nufi ta daba tumbin giwa wato Kano a Najeriya, inda a yau ake dakon hukuncin kotun kolin kasar da zai kawo ƙarshen takaddama da aka shafe watanni ana yi dangane da kujerar gwamnan jihar ta Kano tsakanin jam'iyyun APC da NNPP. Tuni dai masu ruwa da tsaki musamman malamai da shugabannin addini ke jan hankalin magoya bayan bangarorin biyu kan a kauce hawa dokin zuciya.
Batun ƙuri'un bogi fiye da 165,000 da kotun kula da ƙorafin zaɓe ta Kano ta ce ta gano a cikin ƙuri'u fiye da miliyan guda na gwamna Abba Kabir Yusuf da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja kan rashin cancantar gwamnan tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar NNPP saboda sunansa baya kundin rijistar 'ya'yanta. Su ne muhimman batutuwa da suka sanya wannan al'amari ya je gaban kotun kolin Najeriya, wadda a yau ne kotun za ta sanar da nata hukuncin game da wannan takaddama. Tun gabanin bayyana hukuncin kotun farko, rundunar 'yan sanda ta Kano ta buƙaci shugabannin jam'in APC da NNPP su sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya la'akari da yadda shari'a ta ɗumama yanayin siyasar Kano.
Mu jam'iyyar APC muna nan akan ƙadami na hannu da muka saka kan yarjejeniya cewa za mu zauna lafiya, ba za mu yi wani abu wanda zai tada hankalin al'ummar jihar Kano ba. Ko me ya faru, ko me daɗi ko mara daɗi, mun fawwala wa Ubangiji.
Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren jam'iyyar APC reshen jihar Kano, yayin da take bayyana fatan samun nasara a kotun kolin. Ita ma jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano ta ce tana sane da waccan yarjejeniya da ta rataɓa wa hannu, a cewar shugabanta na riko Honorable Hashim Suleiman.
To mu dai muna kyauta musu da tuwon Allah za su yi adalci, kuma maganar sa hannu a maganar zaman lafiya mu a tsarin mu na kwankwasiya abinda mu mai da shi ba shi ne tashin hankali. Ba ma zalunci ba ko ma goyon bayan a yi zalunci, amma duk wanda ya ce so kuma ya zalunci mu ba za mu zo musu ido ba.
Wannan batu na hukuncin kotun koli da Kanawa da sauran 'yan Najeriya suka daɗe suna dakonsa na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki a cikin al'umma, inda hama malamai ke jaddada nasihar su ga matasa. Malam Mustapha Kamis Andime na cikin malamai da ke karantar da jama'a a Kano.
Kira na ga matasa, duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake da sakamako, idan har wanda kake so aka bawa, to ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya taya shi riko. Idan kuma wanda baka so ne, ka roki Allah tabaraka wa ta'ala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri. Saboda haka mu sani cewa in wani ne ma zai saka ko ya umarce ka, addini ya tsara mana wannan shi ma babu biyayya ga wani abin halitta in dai wannan biyayya za ta saba wa mahalici, kowaye shi karka yi masa wannan. Saboda haka ina jan hankalin matasa su yi hattara, su shiga taitayensu, su ji tsoron Allah.
Ko da yake shugabannin APC da na NNPP sun yi ƙirarin ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya, rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a Kano sun ce sun shirya tunkarar masu ƙoƙarin zagon ƙas ga tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar Kano.
Kowa ya san muhimmancin jihar Kano a Najeriya. Ba za mu yadda muna ji muna gani wani ya kawo wani son zuciya ko wata ƙungiya a yi amfani da wata dama a tada hargitsi a cutar da al'umma ba. Don haka muna kira da mutanen jihar Kano kada su firgita. Abin da kawai za su yi mana shi ne duk inda aka ga wani motsi da ba a fahimta ba na a cutar da jama'a a sanar da mu, kuma duk mutumin da yake son ya tada kayar baya to a shirye muke mai igi fito na fito da shi.
Alhaji Muhammad Usaini Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya ta gargadin cewa miliyoyin mutane da lurorin kiwon lafiya tashashen hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cututtuka saboda taimakon jin kai na cetar rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin maganganun sa masu ƙarfi ya zuwa yau, babban sakataren hukumar wato WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila da toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. A cikin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a ranar Laraba, Tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin Gaza da aka shirya yi a wannan rana, wanda shi ne na shida tun ranar 26 ga watan Disamba, dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya. Jami'an hukumar WHO sun ce Gaza na shirin fuskantar abin da suka kira cikakkiyar guguwar za ta yaɗa cututtuka. Tun daga ranar 1 ga watan Janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma sauran cututtuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin ganawa da Liu Xiangchu, wani gogaggen jami'in diplomasiyyar kasar China kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen kasar China. A yau Juma'a a birnin Washington DC, kwana guda gabanin zaben Taiwan, yayin da Amurka ke ci gaba da yin takatsantsan kan kasar China game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya. Za a ci gaba da tuntuɓa juna tsakanin manyan kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin Taiwan a ranar Asabar, yayin da manyan jami'ai daga Amurka da China za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin Davos na ƙasar Switzerland. A yau Juma'a Blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Liu, wanda ke shugabantar sashen ƙasa da ƙasa na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China da ke da alhakin kiyaye hulɗa da jam'iyyun siyasa na ƙetare.
Sarfi Lahashin, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanakin baya ne muka tattauna da masaniya bangaren ilimi da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum na babbar kwalejin ilimi da ke Kano, Dr. Sanusi Umar, inda a ƙarshen tattaunawarmu da shi ta wayar tarho yake ganin muddin da ya ba a yi adalci wajen rabon arzikin ƙasa a tsakanin 'yan ƙasa ba ta yadda ya dace, to da kamar wuya a iya magance matsalolin tsaro da ma sauran matsaloli da suka dabaibaye Najeriya.
Dole sai an amfani da kuɗi wajen ba ma'aikata yadda za su ji daɗin yin aiki da sauransu, amma me ya jawo ake yin wannan abun a zuba kuɗi ba a yi ba, sannan kuma a zuba inda ya kamata a zuba ba? To yadda wato rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya, aka karkatar da shi wajen samun galibin ƙasarka ta gaza abubuwa da za su taimaka mutum tunaninsa ya zamanto ya ɗauke ki, tunaninsa ya zamanto mai kyau ne, gwamnatoci ta kasa yinsa. Saboda haka shi ne ya jawo in aka ɗauki soja, aka ɗauki polis, aka ɗauki waye ma'aikaci ta kansa yake yi ba ƙasarsa yake ba, saboda an yi wa tashi yana da wata kishiruwa daman kafin ya zamanto ya samu aniyi ɗaya ko ya sami jiya uku ko ya zama general ko ya wani dama yana da wata kishiruwa, ko ya zama wani commissioner of police, ko ya zama wani commissioner ko menene, kishiruwan nan daman an gasa masa ita kafin ma ya je gurin. Saboda haka ya zo ne daman ya sha ya ƙoshi ya zamanto ya kauce. To wannan daga baya ne tun farko ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa dan Najeriya. To sai wannan rabadaidan an daidaita al'umma, abubuwan da ake jin yawanci al'umma suna gaza samu, misali karatu mai inganci, wurin kwana mai inganci, hanya mai kyau, sutura mai kwari mai kyau, lantarki, sannan waɗannan abubuwan ruwan sha, abinci, abubuwa irin waɗannan abubuwan gwamnati ta watsi da su ba a samarwa al'umma ba. Ya kake jin ka ɗau ɗan sanda, ya kake jin ka ɗau soja, ya kake jin ka ɗau malam makaranta, ya kake jin ka ɗau ɗan jarida, ya kake jin ka ɗau yana da kishiruwar da daman yana neman inda da yunwar da zai zamanto ya kau da su. To saboda haka in an zuba kuɗi ma yanzu kuɗin babu. Saboda haka a faro a yi aiki wanda zai yi wa al'umma ya ba su garantin cewa idan na yi kaza zan samu kaza a matsayina na ɗan ƙasa. Idan na yi laifi za a hukunta ni a matsayina na ɗan ƙasa. In na yi abin kirki za a yabe ni a matsayina na ɗan ƙasa. Idan na yi wani abu wanda zai ƙara al'ummata na sani mai kyau ne. In na yi mara kyau na sani. To waɗanda suke da irin wannan tunani to ba shakka ɗin gwamnati sa kuɗi ba za su ci ba sai sun aikata abin da kuɗin nan za su yi aiki a kansa.
To madalla Dr. Sanusi Umar kenan na babban kwalejin ilimi da ke Kano a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Matan nan a tsawarara bincike ba mu hana a yi bincike ba, amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba. Kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu.
Ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin.
Wasu mata kenan ke daddale dalla-dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar-dala. Ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kuɗin gora ga matan Nigeria sabo kawai da an kama wasu daga cikinsu da badakala.
Gaskiya bai kamata a ce an haɗa mu an yi mana jimilla an yi mana kuɗin gora ga baki ɗaya ba. Gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba. Akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragamar shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu.
Su kuwa masana harkokin shari'a a Nigeria cewa suke yadda ake gasar gabzar dukiya a Nigeria ta riga ta zamarwa kasar matsananciyar matsala.
Idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so. Tsakani da Allah bamu neman mu Nigeria kima bamu neman mu Nigeria daraja da mutunci.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryo da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla. Shiri na 152 cikin jerin shashiyan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla-dalla. Daddale dalla-dallan dalilan danne kuɗin 'yan ƙasa a Nigeria kuma ya sa malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Zaria Malam Suleiman Lawal Made ya murgino buƙatar magance matsalolin cin hanci rashawa a Nigeria. Jiran da yace ai gwamnatin baya ma dai ita ta sa maganar amala.
Gaskiyar magana idan kakkali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu za mu kyautata mu wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a gargashin gwamnatin shi. Misali in ka dauki gwamnatin da ta gabata shine ka dauki case ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministotan shi wayanda tun yana kan mulki an ta zarge-zargen shi. In ka dauki kamar dan majalisar nan da shi gudaji Kazauri honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki Emefiele an ta kirayi ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma ya ba 'yan Najeriya kunya rashin irin waɗannan matakan da shi tunumbu yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba.
Amma ana cewa kada fa a je a fara ya ban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba.
Alhamdulillah muna mishi aiki mu a matsayin mu na 'yan adam kamata ya kyautata mu mutun zato tunda har yayi hubba sa din ai shi ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato. Ana cewa bai nada ministoci ba bai yi waye ba da wuri in ba kamanta ba duk wannan uzurin an yi. So saboda haka shi ma kamata ya ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata ya yi. In gobe kuma bai abin da ya kamata ya yi ba za mu fito mu ce a'a bai abin da ya kamata ya yi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andur ya taso fu kuma ya koma ya kwanta.
Ita kuwa 'yan rajin kare haƙƙin mata Hajiya Mariya Ibrahim Baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a ɗauki mataki akan shi domin babu wata maganar mace ko namiji akan wannan harƙalla.
Ba ba bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati, tunda kowannen su sai da rantsa da Qur'ani. So kowaye namiji ko mace dake rike da madafun iko a kasar nan, aka kama shi a hukunta shi, kudaden nan kuma a karbo su a dawo da su. To idan ana hukunci, wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba, zai tsorata. Da fa ana lissafin miliyan miliyan ne, kin ga yanzu an daga zancen trillion, an wuce biliyan ma an kai trillion. Ni yanzu kika shake ni ma ban san ya trillion yake ba, amma kudi da ake diba kasan nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa, kuma an yi shuru sai dai a zo bu ayi surutu a watsar abubuwa da sun dumburbule komai ya lalace. Saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kirikiri waɗannan mata da aka zarge su, a tabbatar an kai su inda ya kamata, a bincike su, a tabbatar in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su, kuma a kwace kudin. Amma middin ba hukunci, to fa an ga muku fa yare iye nana yene waƙanyan mata.
Sai dai kuma ita tsohuwar commissioner mata a jihar Kaduna, kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria, Hajiya Hafsat Muhammad Baba, cewa take kudin goren da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kudin yan kasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan kasar nan illa.
Gaskiya bai kamata a ce an hada mu, an yi mana jimilla, an yi mana kudin goro ga baki ɗaya ba, a ce kowace mace irin halin ta kenan. Gaskiya bai yi daidai ba, kuma ba a yi mana adalci ba. Su waɗannan mata da suka ba kansu kunya, domin ba mata suka ba kunya ba, kansu suka ba kunya. Saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yadda shari'a ta ce, kamar yadda ake hukunta kowa. Saboda ko mata ne ko maza ne, idan suka yi abin da ba daidai ba, to kamata yi a hukunta su yadda zai zama izina akan sauran mutane. Kuma kada kamata ai akwai su ma yawancin duk waɗanda ake samu ai mazaje ne ma. To saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne, matan ne ya zama musu ba daidai ba, ba wai na ce a'a abinda matan suka yi daidai ba, amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba. Kowa da akwai irin halayenta, akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bayarwa. Akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragamar shugabanci, kuma suka yi abin da ya kamata, kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din. Shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba muƙami, a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan muƙami. Da rukun amana, wace gudunmuwa suka ba ƙasa, ko wace gudunmuwa suka ba jama'a, tun daga kan gidajensu har ƙananan hukumominsu har matsayin jihohinsu, kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya. Ai duk abin da ya kamata a yi bincike kenan. Kada a ce na san wance, ko a'a wance tana tare da wani, ko tana tare da wance, shi yasa aka bata mukami. A'a, daga yanzu a dinga dubawa a tantance. Amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu kason na ba da gudunmuwa a cikin al'umma ba. Kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce. Saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu a basu a basu, to gashi yanzu an basu, amma kuma gashi irin abubuwan da suke. Saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi.
Wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da ita shugabar kungiyar mata Zalla Hajiya Saratu Sa'a Musawa ke cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala.
To babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza, mata sun yi kaza, mata sun yi kaza. Matan nan a tsaurara bincike ba mu hana ai bincike ba, amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba. Kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu. Amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido, ta ƙara bincike, kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati waɗanda wasu ke wahala ga hidimar siyasa hau ba da su ake yi ba, wasu waɗanda ke kwance su ake ɗakowa ana ba. Saboda haka a ƙara yawan mata, a ƙara jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma, a ƙara jawo su a ɗora su kan mukamai. To su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma, kuma duk abin da aka sa su su yi, in aka samu yawaitan matan, to za a iya hidda baragurba a cikin mu insha Allah.
Shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru barista mai nasarar Kogo Umar Dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama calar da ke jefa Najeriya cikin wahala.
Dole ne yanzu na Najeriya za mu bude ido mu gani a hanzar ta yi mata hukuncin da ya kamata. Me yiwa kuma ba ita kawai ba, sauran ministocin akwai waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan, da ministoci da shugabannin madafar da duk wani wanda yake za a naɗa shi mukami, musamman ma waɗanda suke ƙarƙashin sashi na 174 da 153 da 210 da 14 zuwa 218. Ya kamata lalle lalle a tashi ayi kokarin tsaftace Najeriya. Idan ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so, to gaskiya tsakani da Allah bamu neman mu Najeriya kima, bamu neman mu Najeriya daraja da mutunci, musamman ma a yanzu lokacin da Najeriya kongawo kon baya, mutane suna samun wahala na su iya cin abinci, suna samun wahala na su iya yin walwala, suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa. To dole ne a talalauta arzikin da muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima.
Tutun rami ya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla filla, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1232 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke taiwa talaka talala. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku, musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudal dawo da muryoyi kala kala. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla an gaida na ikara da wannan shiri masu sauraro, yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Idris Bashir, limamin babban masallacin Juma'a da ke Aba cikin jihar Abia ke kudancin Najeriya. A nasihar mu ta yau insha Allah za ta karkata ne akan abin da ya shafi hukunci ko tsari na adalci akan abin da ya shafi hukunci, kamar yanda ya zo a cikin Al-Qur'ani mai girma sura ta 4 aya ta 135 cikin suratul Nisa. Ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna kabira. Wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mu'minai su zamanto masu adalci a cikin dukkan al'amuransu na yau da kullum. Yala Allah gidanka ne, yala Allah karamar hukumarka ne, yala Allah jiharka ne, yala Allah kasarka ne, ya zamanto akwai adalci a al'amuran da ake gudanarwa, musamman abin da ya shafi jagoranci. Ya ƴan uwana da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, mun san ƙasar mu musamman Najeriya ta shiga halin kakanikayi. Wai me ya jawo? Rashin adalci ne, kuma rashin bin tsari da Allah ta'ala ya saukar shi yasa muka tsinci kanmu a cikin irin waɗannan fitintunu. Za a kama mutane sun yi laifi amma ba za a yi musu hukunci ba, haka zalika za a kaiwa mutane hare-hare ba tare da an duba menene alhakin da ya doru akan waɗannan mutanen ba. Wannan matsalolin da ake fama da su a ƙasar nan babu abin da zai maida mu akan turba sai mun koma akan abin da Allah ta'ala ya ce ayi kuma ya ce a bari. Wannan shine abin da ya kamata hukumomi da jagorori da malamai da sarakuna da dukkan wani dai wanda yake da hannu a cikin al'amuran jama'a. Idan aka ce adalci, ana buƙatar adalci ne a ko'ina, wanda idan mutum ya zo latti ya san cewa lallai yayi latti a wajen aikinsa, idan kuma bai zo ba ya san bai zo ba, amma kuma idan wata ya kare zai kwashi dukiyar mutane a matsayin abin da ya dauka na cewa an biya shi, wanda kuma hakan ba daidai bane. Nake kira mu gyara, da fatan Allah ta'ala ya sa takaitaccen bayanin nan ya mana amfani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To mallan sai mu ce amin sunma amin masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ga ƙarshen shirin. Sai dai kafin mu yi tabar mu a yau, muna miƙa gaisuwa ta aziya ga mama Caroline da Janet Lamda domin rasuwar ƴarta nan Lay Esther Lamda dashi, wadda ta rasu a ranar 2 ga wannan watan. Za kuma yi janazar ta ne a Zamko da ke ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa. Da fatan Allah ya sa ta huta, ya ba dangi haƙuri da jimirin wannan rashi, mu kuma ya kyauta ƙarshen mu. Muna kuma ta iyalan marigayi sarkin Kefi na 14 Alhaji Muhammadu Cinda ya Musa da iyalan marigayi Alhaji Shehu Abdullahi, murna ɗaurin ƴauren ƴaƴansu barista Sa'idu Muhammadu Cinda ya Musa da Halima Abdullahi Shehu baban Jos, wanda za a ɗaura a yau Juma'a a garin Baucin Najeriya. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammalawar shirin, musamman Sarfi da Hashim da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.